Kotun koli mai mambobi bakwai da ke samun jagorancin mai shari'a Inyang Okoro ne ta yanke wannan hukuncin a yau Litinin jim kadan bayan da lauyoyin jami'in da suka dauka kara da waɗanda ake kara suka amince ɗaya bayan ɗaya da bayanan kansu. Lauyan Atiku Abubakar Mr. Chris Uche ya buƙaci kotu da ta amince da buƙatar su kuma ta bada damar dauka kara ta amince da dukkan buƙatun da suka nema sannan ta soke takarar shugaba Tinubu. Tun dai ƴan Najeriya suka fara tofa albarkacin bakin su a game da abin da suke sa ran zai wa kana a kotun kolin inda mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Malam Muhammad Baluni ya bayyana cewa
to abin da nake gani shine na dai san abun farko duk wani abin da ake jira yanzu judgment is for Nigeria ma kuma yanzu sun ce wai an yi reserving judgment whatever that means na san cewa za a yi a pass judgment ni ba dan nan da jam'iyya bane ko jam'iyya na shine Nigeria to abin da nake tunani shine duk yanda muka zo duk yanda aka kasance kasan nan dai ita ce tamu sai dai mai fatan cewa shi gwamnati Allah ya ba su ikon tafiyar da sha'anin kasa terms of tsaro abinci proper governance sauran su abin da muke bukata dai everything should fall in place
Dr. Yunusa Tanko jigo ne a jam'iyyar Labour ɗaya daga cikin jam'iyyu uku da suka dauka kara a gaban kotun kolin kuma ya bayyana cewa
alhamdulillah yanzu dai an ji namu bangaren kuma mun riga mun fito mun yi dangami mun fada wa ita kotu cewar ba mu yadda ba da yanayin inda ita wancan kotu da muka fara kaiwa kara inda ta fito ta bada nata martani akan alubalen da muka yi mu yadda ba mun fito wa ita kotun koli ta karɓi wannan bayanu na mu yanzu ta ce za ta bada ranar da ita za ta bada nata martani akan alubalen da muka yi akan abubuwan da aka yi da mu ji da'in su mun ga cewa dace ba to mu yanzu muna tunani da hukumar da Allah zai yanke domin saboda yanayin abubuwan da ake yi can baya ya sa mutane suna yin tababa watakila za a yi musu gaskiya ko kuma za a yi gaskiya ba amma muna tunanin cewa in Allah ya yarda za a yi gaskiya
ko menene jingina zaman sauraron karar da Atiku Abubakar jam'iyyun Labour da PDP suka shigar ke nufi babban lauya mai makamin SAN Mataji Garba ya ce
matsina na lauya idan a kotu aka ce an jingina kara zuwa ga hukunci abinda na yake nuna kenan kotu ta saurari duk ra'ayoyin mutanen da suka yi kara da kuma wanda aka yi kara kuma ta dau duka jawaban su da kuma jawaban lauyoyin su za ta je ta nazari a lokacin da ta gama nazari za ta yi hukunci akan haka wannan shi ake kira an yi reserving judgment domin a yi hukunci to ita shari'a kamar yadda tsohon Bahaushe ya sani ana kiranta safanin hankali kuma tunda duk masu wannan jawabe ba su ne alƙalai ba kuma masu ma suna fasa ba sa cikin shari'ar to sauraron irin wannan jawabi na jama'a zai iya kawo safani akan fahimtar tsarin shari'a abin da na sani a harkar shari'a shine ita kotu tana amfani da doka da kuma hujjoji idan doka ta auri hujja ko kuma hujja ta auri doka to lallai dole ta kotu za ta yi fasara akan irin wannan abin da ya faru dangane da karar rakiwa da suke na shugaban kasa da abin da ya shafi APM da Labour Party da kuma PDP akwai abu ɗaya da nake so kowa ya fahimta magana ce ta cewa mun dauka kara akan hukuncin da kotu ta kasa ta yi kuma ga hujjojin mu cewa ba a yi mana adalci ba to wannan ya danganci ga irin hujjojin da suka gabatar a gaban kotu na tunanin su da cewa ba a yi adalci ba kuma ya danganci ga irin dokokin da suka yi amfani da su domin su yi convincing ita kotun dauka kara domin ta fahimci cewa lallai ilalla a kasa an yi kuskure ko kuma gyara kuskuren ita su kanko tana da ikon ta saurari sababbin hujjoji domin ta yi adalci
idan ana iya tunawa a ranar 6 ga watan Satumbar shekarar 2023 ne kotun sauraron ƙararrakin zaben shugaban ƙasa ta tabbatar da nasarar shugaba Bola Tinubu a zaben watan Fabrairu da hukuncin da ta zartar kuma jam'iyyu da basu gamsu da abin da ya wakana ba suka dauka kara Halima Abdurra'uf Murya Amurka daga Abuja Najeriya